Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu aro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Talata 28 ga watan Agustan shekarar 2018. Hafsat dan Mesoro ce tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Wasu jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya daga fannonin siyasa daban-daban na shirin halartar taron makokin Senator John McCain wanda za a yi ranar Asabar. Prime Minister ƙasar Burtaniya Theresa May ta isa Afirka ta Kudu yau Talata, ƙasa ta farko da ta fara yada zango cikin ƙasashe uku da za ta kai ziyara a Afirka. A ƙasar Cambodia kuma an saki wasu mutane su 14 'yan jam'iyyar adawa da aka soke a daidai lokacin da aka yi wani zaɓe mai cike da sarƙaƙiya a ƙasar.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji yunkurin da hukumar jami'o'in Najeriya ke yi kan dakile matsalar cin zarafin dalibai daga malamai.
Nan masu irin wannan ayyuka a cikin makaranti ya zama ana bayyana su, dukkan duniya tana sanin irin laifinsu, domin ɗaya daga cikin hanyoyin dakile laifi shine bayyana mai laifin da kuma ɗaukan hukunci kyakkyawa a kansa.
Sannan za ku ji yadda 'yan fashi suka addabi al'umma a jamhuriyar Niger.
Mun shiga cikin halin da wallahi mutane ko kana ayyabara wallahi ban mai fito.
Muna kuma dauke da rahoto kan taron matasa da ake gudanarwa duk shekara a jamhuriyar ta Niger. Daga nan kuma Safinatu Tusa da Sodangi za ta shigo mana da shirin ta na noma tushen arziki. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wasu jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya daga fannonin siyasa daban-daban na shirin halartar taron makokin Senator John McCain wanda za a yi ranar Asabar idan Allah ya kai mu, ɗaya daga cikin tarurruka na ƙarshe da za a yi don karrama daɗaɗɗen ɗan majalisar wanda ya rasu ranar Asabar ɗin da ta gabata yana da shekaru 81 da haihuwa. A taron da za a yi a majami'ar ƙasa da ake kira National Cathedral da ke birnin Washington, tsohon shugaba Barack Obama da tsohon shugaba George W. Bush za su yi jawabi. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Henry Kissinger da Senator Joseph Lieberman su ma duk za su yi jawabi a wurin taron. Waɗanda za su raka akwatin gawar su ne tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da tsohon sakataren ma'aikatar tsaro William Cohen da tsohon magajin garin birnin New York Michael Bloomberg da kuma tsofaffin sanatoci Gary Hart da Rosalind Feingold da kuma Phil Graham. Za a yi jana'izar McCain ranar Lahadi a kwalejin sojojin ruwan Amurka da ke birnin Annapolis a jihar Maryland. Prime Minister ƙasar Burtaniya Theresa May ta isa Afirka ta Kudu yau Talata, ƙasa ta farko da ta fara yada zango cikin ƙasashe uku da za ta kai ziyara, da zama ƙarfafa dangantakar cinikayya bayan ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai. Ms. May ta faɗawa waɗanda suka taru a birnin Cape Town cewa Burtaniya na so ta ƙarfafa muradan ƙasa da kuma dangantakar cinikayya a nahiyar.
I want to create a new partnership between the UK and our friends in Africa.
Ms. May ta ce ina so in kulla sabon kawancen kasuwanci tsakanin Burtaniya da kasashe kawayanta dake Afirka, dangantakar da za ta kawo ci gaba da kuma tsaron kasa. Prime Minister za ta gana da shugabannin Najeriya gobe Laraba kafin ta kammala ziyarar ta a Kenya ranar Alhamis. Ms. May na wannan ziyarar ne da wakilan ma'aikatan gwamnatin Burtaniya da kuma wasu daga bangaren kasuwanci daga masana'antu daban-daban. Kasar Cambodia ta saki wasu mutane su 14 'yan jam'iyyar adawa da aka soke a daidai lokacin da aka yi wani zabe mai cike da sarkakiya a kasar da ya ƙara wa'adin shugabancin Prime Minister Hun Sen wanda ya share sama da shekaru 30 akan kujerar mulkin kasar. An saki mutanen ne da safiyar yau Talata daga gidan yaren Praisar of Phnom Penh bayan da sarkin Cambodia ya nemi a yi masa afuwa. An same su da laifi ne akan wani bori da suka tada bayan da suka yi wata zanga-zanga akan titi da ta rikide ta koma tarzoma. An kuma yanke musu hukuncin zuwa gidan yari tsakanin shekaru 7 zuwa 20. Gwamnatin kasar ta amince da yi musu afuwar ne bayan da suka rubuta wasikar neman gafara akan abubuwan da suka aikata. Mutanen su 14 mambobin jam'iyyar National Rescue Party ne na Cambodia. Wanda kotun kolin kasar ta soke a shekarar da ta gabata dan ba jam'iyyar Hun Sen ta Cambodia's People's Party damar samun nasarar lashe duka kujerun majalisar 125 a babban zaben kasar da aka yi a watan da ya gabata. Wasu jam'iyyun adawa su 19 sun yi zaben amma adawar su bata yi karfi ba sosai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Japan ta ce Koriya ta Arewa na ci gaba da zama babbar barazana ga tsaron kasar ta duk da alamar daukar salon diplomasiya da gwamnatin kasar ta nuna idan duniya. Abin da aka gano kenan a wani bincike da aka yi akan manufofin tsaron kasa na shekara-shekara da kasar Japan ta wallafa yau Talata. Rundunar sojan kasar ta lura cewa Koriya ta Arewa ta yi wasu gwaje-gwajen nukiliya guda uku ta kuma harba makamai masu linzami sama da 40 tun daga shekara ta 2016 kuma wasu daga cikinsu sun bi ta saman Japan. Gwamnatin ta Japan ta ce tana shirin sayan na'urorin garkuwa da ke hango makamai masu linzami guda biyu kira Amurka don kare kasarta daga yiwuwar harin makamai masu linzami daga Koriya ta Arewa. Rahoton ya yaba da salon matakin diplomasiya da Koriya ta Arewa ta runguma da abokiyar gabata Koriya ta Kudu da Amurka wanda ya kai ga taron kolin tarihi da aka yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu fara da Najeriya inda hukumar jami'o'in kasar ta NUC ta buƙaci jami'o'in da su rika tona asirin malamai masu cin zarafin dalibai don ba su maki a jarabawa don a tuzurta su a idan duniya. Nasir Adam Ali Kaya na dauke da ƙarin bayani.
Ina tare da Dr. Sani Yakubu Gombe, malami a kwalejin ilimi da fasaha da ke Gombe, makarantar da take bada takardar shaidar malanta mai daraja ta NUC da zalika da kuma ba da majigiri. Dr. Sani Yakubu Gombe, ga wannan sanarwar daga shugaban hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya NUC, wato shi Professor Abubakar Rashid, da ke bukatar dukkan manyan jami'o'i da manyan makarantu su rika bada labarin malamai masu aukawa fasikanci ko lalata da dalibai mata saboda su ba su maki. Da kaga wannan labari, menene ya faɗo a ranka ko me zaka ce?
Gaskiya ni na yi farin ciki da ganin wannan labari din, kuma na jima dama ina jiran garana irin wannan, wanda wannan al'amari ne da ya kamata dama a ce an yi Allah wadai da shi tun da jimawa, sannan masu irin wannan ayyuka a cikin makaranti ya zama ana bayyana su, dukkan duniya tana sanin irin laifinsu, domin ɗaya daga cikin hanyoyin dakile laifi shine bayyana mai laifin da kuma ɗaukan hukunci kyakkyawa a kansa. Rashin yin haka, rashin damuwa da haka, rashin lura da haka na daga cikin abin da zai yake sawa kaga mutum ma ko malami an kore shi a cikin jami'a saboda an same shi da cin zarafin ƴaƴa mata ko ma cin zarafin ƴaƴa maza ta hanyar ludu ko kuma kungiyoyin asiri, amma sai ya sake samun aiki a wata jami'a din. So wannan kafadin za ta iya rage irin wannan fitintunu din a ciki. Sa'annan kuma ita kanta hukumar mai lura da jami'o'i da ta dauko cewa dole su shugabannin jami'o'in su tattaro annan sunaye su kawo musu kowane wata domin su taimaka wajen yaya tashi to sun dauke abin da muke cewa dama monitoring and evaluation da ake bukata ake aiwatarwa kullum ma'ana sa ido na hakiki ba kawai ya zama ganganuwa ke a office ba wannan zai taimaka wajen dakile wannan fitina din sannan kuma zai haifar da dame ido nan gaba
don ki sani ko Gombe dan iyayen yara suka samu irin wannan labari cewa ana samu irin wannan fasikanci ba mamaki su duka tari-tarin tura yayansu makarantu
to ka san tsarin ita jami'a ko kuma makarantar da ke gaba da secondary an gina ta ne akan cewa kowa yana da yanci sannan kuma duk wanda ya tsinci kansa a cikin wannan makaranta din ya kai gabar balaga ma'ana an yardar masa zai iya zaba wa kansa abin da zai domin ya cika shekara 18 to wani lokacin dukkan irin tarbiyyar da uba ya bayar a cikin gida idan aka je makaranta hadaka da abokai da wasu wanda su ba su samu tarbiyyar ba na iya dagula abu so wasu iyaye idan suka ji wannan za su farin ciki babu ma da uba na gari ko uwa ta gari da za ta ji wannan ba ta mafi farin ciki ba domin babu wanda ke son ya dau ɗansa an kai shi wajen tarbiyya ta ilimi sannan kuma ya zamana an same shi ya kauce a hanyar neman ilimi din ya shiga harkar fasikanci kuma a ce ma da malamai wannan ba karamin bala'i bane rashin kokari na wasu daliban shike tura su yin haka wasu kuma ba rashin kokari bane malaman ne ke amfani da dama da suke da ita na ganin cewa sun cimma burin su na lalata wa'annan ƴaƴa mata din da kuma maza saboda har luwadi yanzu yana faruwa tsakanin malaman da kuma dalibai wannan abun a sha ne amma iyaye za su yi farin ciki da wannan al'amari to dama kullun kiraye kiraye da muke yi wa daliban musamman iri na idan muka shiga cikin ajujuwa kullun mukan fada duk abun da bai da alaka da harkar koyarwa na darasin da ake yi da kuma tarbiyya to kada kai wa malami biyayya akan ta musamman abun da ya shafi irin wannan al'amari sannan kuma daliban su jajirce wajen bayyana dukkan malami da ya nemi irin wannan al'amari tare da su musamman ma idan ya alakanta shi da abin da ya shafi karatun su akwai dalibai wanda zaka samu ta irin wannan hanyoyin su kuma suke ma samu su samu kudaden da za su biya kudin makarantar su ma'ana ta hanyar zinace ta hanyar fasikanci din
in haka ne wato akwai ma matsalar talauci a kasake
lalle akwai talauci talauci na daga cikin abin da yake sakawa amma talaucin wani iri ai akwai talauci na zuciya akwai kuma wadata ta zuci so talauci na zuciya shike kawo wannan yaushe za a ce mutum zai dauki gabar jikin sa yayi amfani da ita wajen cewa ya samu kudi sannan ko bugu da kari su sauran shugabannin jami'o'i din ba ma su gabaki ɗayan su ba kasa-kasan su akwai abin da muke kira HODs akwai abin da ake kira DINs akwai wasu wanda zaka samu shugabanni ne na unit duka ya kamata su sa idanu sannan duk malamin da ka same shi da irin wannan al'amari ba sani ba sabo a bayyana shi domin a kokarin dakile wannan bala'i din da ya addabi mutane a cikin Najeriya
to a gaida Nasiru El Hikaya A jahuriyar Niger kuma hukumomi ne suka kara tsaurara matakan tsaro a wasu unguwannin birnin Yamai bayan la'akari da yadda barayi da ƴan daba ke kokarin hanawa jama'a sakewa musamman cikin dare. Wakilin muryar Amerika a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Babura sama da dubu da wasu motoci sama da 100 ne aka sanar da ƴan sanda cewa an sace cikin ɗan takadirin lokaci a nan birnin Yamai. Sanadiyar tabarbarewar al'amuran tsaro a unguwannin da ke kewayen gari lamarin da a ƙarshen makon jiya ya sa wani matashi rasa ransa bayan da ya fafata da wasu ƴan dabar da ke kokarin kwace masa inji dalili kenan da gwamnatin Yamai Isaka Hassan Karanta da makarrabansa suka gaggauta daukar matakan santuri yana mai cewa zagayen da aka kaddamar daga karfe 10 na daren Lahadi zuwa karfe 6 na safiyar Litinin ya baiwa jami'an tsaro damar cafke mutane kusan 200 waɗanda yanzu haka ake gudanar da bincike a kansu domin tantancewa ya ci gaba da cewa idan aka samu ɓata gari a cikinsu za a wuce da su zuwa gaba don fuskantar hukuncin da ya dace da laifin da ake tuhumar su da shi wasu magidantan da na tuntuɓa a kan wannan batu na taɓarɓarewar tsaro a birnin Yamai sun yaba da matakin na hukumomi sai dai suna ganin zai yi kyau idan aka hada da wasu dubarun na daban.
Wadda muna ji ana yi kasar waje kyanwashi da makami suna yi to mu yanzu ya kawo gare mu yanzu ya kamata mu yi lissafi da kanmu iko ya kamata ta yi tsaye a sa patri lokacin ana patri wallahi ko an so ai wani abu mutum na jin tsoro. Amma yanzu ka ga da zama to patrikin ma bisa hanya babba hanya na suka bi yanzu bai babba hanya yanzu mugu na bi babba hanya dole ka ga cikin dogarani ne na kamata a watsa shaman tsaro kai ka kare 10 shaman dare an kama mutum ko ba kai ko kai da gaske ka a shika cikin ka ko akai kuma sai a like yanzu ta waya tambaye ka in ba kan lahi a suke ka in kana lahi a tsaye da mutum
babban taro na kasa mu muke so ayi kira ga babban taro wai menene ma abin ga matsala a Niger ta tsaro. Matasa na zaune babu aiki, gashi kuma al'adunmu sun tabarbare. Mun shiga cikin halin da wallahi mutane ko kana ayya barawo ayya barawo, wallahi ban mai hutawa, ban mai hutawa. Yau kowa in aka bashi abin yin shi, in aikin hannu kake, in me kake, kowa aka bashi matsayin shi, ko kaga abin wani baka sha'awashi.
Ina jin mutane na hudin a rishin aiki, rishin aiki, rishin aiki, ba rishin aiki na ba, shaye shaye ne. Iko yana iya maganin shaye shaye, tunda an ce ma akwai wurin da in ka tai kana iske kayan shaye shaye ga sunan an baza, kuma iko yana gani yana kyaliya. Kenan mai bukata in ya tace ya sayo ya sha, ya ga dama shi doki adda ya sari mutun dan ya raba shi da abin shi, ya ga dama ya doki adda ya shiga cikin gidan mutun, sai iko yace in barawo ya shigo cikin gidanka ka buge shi ka ji mishi kai za ka sai mishi magani, to shi ko yi kace kawa.
Ko a watan Yulin da ya gabata ma wasu mutanen da ake kyautata zaton ɗan daba ne sun hallaka wani matashi a rukukin itacen da ke tsakiyar birnin Yamai kafin su arce da babur dinsa, yayin da su kuma mata ke korafi akan yawaitar warcan jakar hannu ko tsadadin wayoyin tafi da gidanka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, inda aka kaddamar da babban taron matasa na ƙasa da ƙasa da ake ce Camps Jones karo na 11 a birnin da magaran, wanda kimanin matasa 400 daga sassa daban-daban na Niger suka halarta. Tamar Abari gareki.
An kaddamar da babban taron matasa na ƙasa wanda ake ce Camps karo na 11 a nan birnin da magaran. Kimanin matasa 400 ne daga sassa daban-daban na Niger suka hallara, inda za a maida hankali kan matsalar bakin haure, tsatsauran ra'ayi, kauce ma ayyukan ta'addanci da sauran matsaloli da matasan ke cin karo da su. Muhammad Lawan Adaga shine shugaban kungiyar matasa na jihar da magaran wadda ta karbi wannan taro.
Matasan Niger su ka gudun musu wajen kwacce hankali da zaman lafiya, saboda duk wani rikici da ake da wani yaki da wani ta'addanci matasa ne a sahun gaba. To muke so mu waye ma kanmu kai, mu janyo hankalin ƴan uwan matasa, kuma mu janyo hankalin sauran al'umma, saboda mu kiyaye duk abin da zai kawo mana tashin hankali. Babban arzikin mu nan Niger zaman lafiya ne. To wannan zaman lahiyar da uwaye da kakannu suka tattalata, mu ma matasa ya kamata mu tattalata, kuma ya kamata mu ka gudunmu ta daure haluɗiyanmu da jikokinmu su ci ribar wannan zaman lahiyar.
Mai martaba Sultan na da magaran Alhaji Abubakar Sanda, uban taro, ya tabbatar ma matasan a koyaushe kofar su a buɗe take.
A kowane lokaci ina gaya musu kofar mu a buɗe take, don matasa shirin da za ku yi ku ne za ku amshi ƙasar nan gobe. To in ya kasance babu haɗin kai, to ba za a ji daɗin haɗa kan ba, amma in ya zamanto kamar yadda kuka taso ake yin shi, aka ci gaba da yin shi, to insha Allahu za mu zama tsantsiya madaukin kuma daurin ki daya.
Tsawon sati guda ne matasan za su yi, inda za a gudanar da ayyuka da dama.
Zandiyar sabuwa a nan da magaran bana za a yi ta, akwai ayyuka da za a yi, shine muka ka gudunmu, za mu kwalhe gota-gota, za mu share titi, za mu yi share makwante, za mu yi shibkan itace, za mu ba da jini, za mu yi lacca da ba da horo ga matasa, duka sama ayyuka na zaman lahiya da sama harakar arman dole da ake ma mata.
Minista Muhammad Ben Umar, wanda ya wakilci Prime Minister, ya ce nauyi ne a kansu na su kama ma waɗannan matasa.
Wannan matasa mu tashi mu ba su abinda za su yi aiki da shi gobe, mu ce musu ga hanyar da kamata ta gari ta gobe wanda za ta bunƙasar da ƙasarmu, ta bunƙasar da ta gaba matasan mu tarbiya, maza da mata, cewa mu ƴan Niger ga husa'anmu, ga tarbiyyarmu, kuma ga irin ƙiblar da muka ɗauka.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar Abari, kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye yanzu a gogo a nan Washington DC, na cewa karfe 11 na safe da minti 19. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Safinatu Sadaso Dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji ci gaban yadda manoman tumatir a Najeriya suka koka akan yadda hukumar custom da takwarata ta NAFDAC mai kula da harkokin ingancin abinci da magunguna ta sanya su asarar kimanin naira miliyan 10,000 a kakar noman tumatir ta bana. Satin da ya gabata kun ji tattaunawar da wakilin mu Ibrahim Mahmud Kwari yayi da ɗaya daga cikin manoman tumatir da kadan daga cikin hirarsu da chairman din Federated Fadama Community Association Kano, inda yau zamu dora da ta sakataren kungiyar manoman tumatir da masu saida shi har ma da sarrafa shi ta kasa baki daya, Malam Muhammad Bismillah.
Yanzu me kuke so ayi misali tun daga wannan kalubale da kuke fuskanta?
Yawa, abinda muke so ayi kamar yadda gwamnati take kokari na cewa duk kowanne manoma su zama sun tsaya da kafafansu shine kamar wannan optakers da suke zuwa suna sayan waɗannan abubuwa, gwamnati ta bada support, ta bada goyon baya ko ta karfafa yadda za a samu duk manoman da suka yi noman tumatir suna da wanda zai zo direct ya saye shi. Misali kamar manoman da suka yi noman tumatir a Fadama Sire, ba a shiga wannan program ba sai da aka samu optaker, shine Dangote shi yake sayan
wanda zai saya a wurin su noma ya sayi
musu, wanda idan sun noma shi kuma zai saya ya zai kai shi kamfanin sa. Saboda haka da wannan shine aka samu damar wannan shigawa wannan program.
Ba da kamfanin na Dangote ba can Kadawa yana aiki.
Shi nake faɗa maka, ai shi ne wanda ya optaken din wanda manoman mu na Fadama suka noma tumatirin su. Dan ba dan shi ba da asara da ake yabaci.
To amma kuma yanzu kana cewa an yi asara.
An yi abinda yasa nake cewa an yi asara, mafi yawanci yanzu da kasuwa aka shigo da tumatir ko aka shigo da concentrate din ta wasu illegal ways, ya zaman to su in sun saya za ka ga cewa shi manomi bai mai da kuɗin su ba, ko kuma in su sun saya sai ga abin ya zama kasuwar ta zama gashi an san farashi ƙasa da nasu.
Yanzu menene abin yi kenan, za ku daina noman ne ko kuma me kuke so yi?
Aiwa, ba za mu daina noma ba. Kamar yadda population din jama'a yake karuwa, abinda muke so shine dai gwamnati kamar da take kokari ta dada kokari da su kuma su stockholders kamar kamfaninnuka da kuma masu processing din, su ma su zo su rika ba da tallafi ga su kansu waɗannan manoma su shiga ciki, ma su ma su shiga cikin noman, yadda idan su sun shiga sun ga irin wahala da kuma kudaden da ake kashewa a wajen price, wajen za a samu control price na cewa duk wanda yi wannan noma ba zai zama ya yi asara ba.
Sunana Sani Ɗanladiya da Kwari, babban sakataren kungiyar manoman tumatiri da masu sayar da masu sarrafa na kasa baki daya.
Gashi kaman kun kira taron manema labarai, me makasudin wannan yunkuri?
Makasudin kiran wannan taro namu shine wannan dai shine karo na biyu da muka kira wannan taro, domin mun yi na farkon sa a watan uku a Lagos. Babban makasudin abin sa muke kiransa, muna kiransa ne domin mu nuna wa gwamnati irin wahalar da muke sha wajen noman tumatir da kuma tsari da kin fuskanta ta wajen rashin kasuwa. Rashin kasuwa domin mun yi zama har ya kai so biyu da mataimakin shugaban kasa akan a sa doka hana shigo da tumatir. Tumatirin za mu yi noma shi a kasan nan, amma sai a shigo da shi daga waje, mu kuma na mai rasa kasuwa. Duk shekara manoma zo su rika asara ganin irin kuɗin da muke kashewa akan noma shi. To amma abin bakin ciki, majalisar zartarwa ta kasan nan ta yadda da wannan doka akan cewa a rage shigo da wannan, ko kuma sai a daina shigo da shi sai ta wannan sai ta cikin ruwa, sannan kuma kowanne kan guda daya na tumatiri za a biya masa $1,000 a matsayin haraji, $1,500, sannan kuma ba za a shigo da shi ta cikin ruwa, sannan kuma ba zai samu canji na kudaden waje daga hannun gwamnatin tarayya ba. Amma duk wannan abin hukumar kwastan ta kau da kai ta kyale masu shigo da tumatir nan, suna shigo da shi. Kullum manomanmu da muke amfani da dan kudin da Allah ya hore mana muke noma tumatir nan yake zama muke asara, domin me kamfanonin da suke sarrafa wannan tumatir a kasa muna da su. Akwai kamfanin Dangote, akwai Sabana da yake Gombe, akwai kamfanin tumatir na Ikara. Su wannan kamfanonin an yi su ne domin su rika saye tumatirin da muka noma, suna ba wa can wanda suke dora a cikin ledoji da gwangwanaye. To amma abin bakin ciki sun kwammace su shigo da shi daga waje, su rika azirta wata kasar suna karya yan kasar su.
Ka ce kun yi asara, kaman kula da kiyasin asarar da kuka yi misali?
Yanzu misali kaman wannan shekarar kawai da ta wuce mun rasa manoman tumatir, yayi manoman tumatir na kasar nan mun yi asara wallahi ta haura ta naira biliyan 10, domin me mun zo mun noma tumatir ka kaddara mun, in dai zaka noma tumatir ka dada guda sai ka kashe kuɗin da akalla bai gaza naira 700,000 ba, amma sai ka zo ka rika saida tumatir kwandon tumatir da yake mai nauyin kilo 50 kana saida naira 300, a ƙarshe sai ga ka kashe naira 700 ka ka samu naira 50 a gonarka.
To amma ka ce gwamnatin tarayya ce ta yi wannan manufa ta bunƙasa harkokin tumatir kuma amma a gefe guda kuma kamar kana zargin wani wasu hukumominta da yin zagon ƙasa ga tsarin.
Ni kwarai kuwa kamar misali hukumar Costa lokacin da aka yi ranar da aka tabbatar da wannan doka a ranar aka ba su kofin wannan doka. Amma sai suka kawo da kai suka ce ai wannan ba a ba su ita ba sai bayan kwana 90 su kuma a dokar su a kaida su idan ba a kawo musu ba gazet din ba a kawo musu ba ya haura kwana 90 ba za su yi ba. Haka muka ta yaki da su akan wannan abu. Na biyu ga hukumar NAFDAC wacce sun yi an ba su binciken nan ga abin da ya nuna abin nan da ake ce cuta ne amma suka kawo da kai suka kyale wannan abu yana faruwa ba su taba kama ba wani yanayin abin nan tumatir da suka kama aiki a gunsu wani suka kama suka ce wannan ba mai kyau bane. So kaga wannan abin bakin ciki ne.
To madallan mun gode Malam Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma wani satin da yarda Allah za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa da fatan an yi sallah lafiya. To a gaida Safinatu Sodangi yanzu kuma sai kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu tsaro ke aiko mana.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce mu dai al'ummar Najeriya addu'ar mu a kullun ita ce Allah ya sa a sako Liya Sharibu daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram da ke garkuwa da ita cikin koshin lafiya da ma sauran ƴan mata da suke garkuwa da su baki daya. Sako daga Usaini Alhaji Umaru Forever da Yana Garba Sabiola Gashuwa. Sai wasiƙa ta gaba ta ce hakika samun tururuwar ƴan takarkaru a wasu kujeru a ƙasa ta Najeriya hakan na nuna mana ɓalo-ɓalo cewar demokaraɗiyya kullum gaba-gaba take yi a ƙasa ta. Da fatar al'ummar ƙasa ta Najeriya za mu yi tsam da ranmu domin zaben wakilai na gari waɗanda za su kawo mana ci gaba mai amfani da ci gaban ƙasar baki ɗaya. Sako daga Alhaji Abbas mai tireda bakin kasuwa Celedi jihar Bauchi Najeriya. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Baba Gana Alhaji Dabuwa Nunguru. Ya ce, to al'ummar jamhuriyar Nijar muna addu'ar Allah ya kawo muku ƙarshen wannan ƙwari da ke hallaka amfanin gona. Wasiƙa mu ta ƙarshe a yau kuma ta fito ne daga gurin Aishatu matar Usaini Dangote Karasuwa. Ta ce, salam VOA Hausa, ai dama na san za a rana. Wai an saci zanin mahaukaciya gaskiya ci gaba da saci ƴan uwana mata da ƴan kungiyar Boko Haram suke yi a shekarun baya na san dan biyan bukatun kansu ne sun rike su ne domin neman jari don haka ba mu yi mamaki ba da fatar Allah ya mana katanga karfe a junan mu baki daya.
Lokaci ne kuma da zamu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice Amurka da ƙasar Mexico sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar cinikayya inda suka maida ƙasar Canada saniyar wari a ƙoƙarin da suke yi na gyara ko sabanta yarjejeniyar cinikayya nan da ake kira NAFTA a takaice a cewar shugaban Amurka Donald Trump. Sunan sabuwar yarjejeniyar United States-Mexico Trade Agreement wato yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da Mexico a cewar Trump jiya Litinin. Za mu kawar da wannan sunan na NAFTA ba shi da ma'ana saboda Amurka ta ji jiki ƙarƙashin yarjejeniyar ta NAFTA tsawon shekaru masu yawa a cewar shugaban Trump ya kuma ce wannan babbar rana ce a fannin cinikayya kuma babbar rana ce ga ƙasar. Abinda shugaban ya faɗa kenan a gaban ƴan jarida da aka gayyato zuwa ofishin shugaban ƙasa domin ganewa idan su tattaunawa Trump ta wayar tarho da shugaban Mexico. Wasu jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya daga fannonin siyasa daban-daban na shirin halartar taron makokin Senator John McCain wanda za a yi ranar Asabar idan Allah ya kai mu.
To masu raro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana zamu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya gazayawa shafukan mu na internet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Bonza da ya hada shirin da bada umarni sai kuma injiniyan Murab McLean. Ni Hafsat din mai sauraron ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe.